أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهاك بركة مدسادوا أو أن مسلنا سيمي تارا البركة مسجد عثمان بن عفان بن سيقباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى ونشني مجلس منا دريدا أكو muna 25 ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yayi daidai da 31 ga watan 7 2024. Idan ba manta ba muna cikin shakhsiyya ta 28 shine Mu'az bin Jabal. Yau da iko Allah za mu tashi akan manhajin shi na da'awa. Shahina 206 Malam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yubayyinu lahu manhajad da'wa. Manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi gashi nan yana karantar da Mu'az bin Jabal tsari na kira zuwa ga tafarkin Allah. Ita dama idan aka ce da'awa tana da manhajinta, tana da tsarinta, tana da salanta. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana, yake bayyana wa manzon shi lokacin da zaka zo kai kira a shigo cikin wannan addinin, ka galgadi mutane, ka tausasa su, ka musu albishir, ka musu galgadi, to kai kokari ka sanya wata hikima ga tsarin da aka dora ka, kada ka kausasa, kada kai kaza, kada kai kaza, kada kai kaza, ka hodi wa mutane gaskiya tsirararta abinda yake wajibi su tayi kuma abinda yake nesa ko abinda ake jin musu tsoron shi anan gobe kai kokari ka bayyana musu. Shine nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aike shi yake bayyana mai manhaji na da'awa. Shine mala ya kawo mana hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تنفرا. فقال له أبو موسى إن لنا بأرضنا شرابا يصنع من العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر. قال كل مسكر حرام. فقال لمعاذ كيف تقرأ القرآن؟ قلت أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقائدا أتفوقه تفوقا يعني شيئا بعد شيء. قال فقال معاذ لكني أنام ثم أقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال وكأن معاذا فضل عليه. Wannan hadisin daga Abu Musa al-Ash'ari da Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa lokacin da manzon Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya aika mu zuwa garin Yaman. Mun sani garin Yaman district guda biyu ne ko bangare guda biyu ne, akwai bangaren dama da akwai bangaren hagu. Yake cewa lokacin da ya aika mu zuwa garin Yaman, ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, mun sani dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama halin shi ne ya nuna wa duk wani dan aikin shi salan sakon shi ko salan yanda zai isar da sakon shi. To daga cikin wasiyar da ya musu sai yake ce musu yassira wa la tu'assira, ku yi sauki kada ku yi tsanani. Duk lokacin da kuka tarar da mutane to ku sauƙaƙa musu abin da ya yi sauƙi a gare su, ku karantar da su su aiwatar da shi. Shine malaman hadisi suke cewa duk abin da yake farilla ko duk abin da yake nafila to ku yi kokari ku bayyana wa mutane abu wanda yake mafi sauƙi a wannan nafila, abin da yake ba farilla ba, abu wanda yake mustahabi ku yi kokari ku nuna musu wanda yake sauƙi. Suka ce kuma bangaren abin da yake farilla to ku yi kokari in dai da kwai rangwame ku bayyana musu wanda ku bayyana musu rangwamen su yi amfani da wannan rangwamen. Misalin suna cikin bulaguro an rangwanta musu su yi sallah daga raka'a hudu su yi raka'a guda biyu to ku yi kokari ku bayyana musu. Shi dai umuman abin da yake so ya bayyana musu yassira wa la tu'assira. Masala addini masala ce mai sauki, kada ku shaddada kada ku tsananta a cikin addininku. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da mu inna dina yusrun, lalle wannan addinin namu sauki gare shi. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba, duk wanda yace zai takura wa kansa a wannan addinin to tabbas addinin nan sai yayi rinjaye a kansa, zai waye gari abinda yake aikata ban ya gaza aikata shi. Kai kokari ka dauki mafi sauki a cikin wannan addini. Haka yake bayyana mana mafi kyawun ibada addu'an muhawa in qalla, wanda zaka dawoma kana yi yau da gobe kana aikata ta, idan ka tashi yin ta ba ka ringa jin ba wani yauni a tare da kai. Shi ne yake bayyana musu yassira wala tu'assira, ku dauki duk abu wanda yake mai sauki kada ku tsananta musu a cikin wannan addini, saboda idan kun tsananta wani zai gani an takura da yawa zai ce ya bar wannan addini. Shi sanya ake so a sauƙaƙa a cikin addini. Sai ke cewa wa bashira wa la tunaffira, kuma ku yi albishir kada ku kori mutane daga wannan addinin, ku kawo musu abin da ya huta hankalinsu, abin da ba sa iyawa. Idan ka ɗauka hatta da hukumce-hukumcen shari'a ba a zartar da su ba lokaci ɗaya ba, sai da aka yi mataki bayan mataki. Mu ɗauki lokacin da aka yi bayani a kan shan giya, farkon aya aka ce musu duk wanda ya sha giya kada ya kusanci sallah. Sannan aka musu gashedi, sannan aka zo qat'an aka haramta musu wannan giya. A gani da lokaci dai za a ce a an haramta giya, wani zai gani yana samun amfani a cikin wannan giya, ya za a yi yawa, ya za a yi rabu da ita kai tsaye. Sai Ubangiji sai ya bi al'amarin da mataki bayan mataki. Shi ne yake bayyana mana wa bashira, ku musu albishir ga abin da idan ka aikata nagari ga abin da za ka samu. Wala wa tunzira, kuma ku musu galgadi. Amma dai wala tunaffira, kada ku kore su daga cikin wannan addinin, ku kawo ku tsawata musu ko ku musu abin da ba daidai ba a matsayinku na jagora, dan ku hutar da su daga cikin wannan addinin. Kenan za ku musu albishir, za ku musu galgadi, kamar yadda aka turo da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana albishir, ya mana galgadi, albishir da duk abin da zai sadar da mu zuwa ga gidan aljanna, kuma ya mana galgadi duk abin da zai ije mu daga shiga wutar jahannama. Amma dai kada ku kasance wala tunaffira, kada ku ringa korar da mutane, ku ringa sanya su hudda, su ringa rabuwa da espoir a gun Ubangijinsu. Shi ne yake cewa fantalaka, yake cewa faƙala lahu Abu Musa, sai Abu Musa yake bayyana mai kenan. Bayan wannan wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu, kowanne sai ya tafi zuwa ga aikin shi, inda garin da aka aika shi ya tafi ya yi kira, ya tafi ya isar da da'awa ta addinin musulunci. Yake cewa kowa sai ya tafi garin shi. To da yake tsankaninsu da kwai wuri ne wanda yake ba wuri mai nisa ba. Daya daga cikinsu yana kai wa ɗan uwan shi ziyara lokaci bayan lokaci. Shine lokacin da al-fantalaq fa qala Abu Musa inna lana bi ardin, wannan bayan sun dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi da kai hadisin wanda Imam al-Albani ya kawo shi, yake cewa bayan sun tahi garin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika kowanne, yace wata rana kurum sai ga Mu'az bin Jabal ya zo gun Abu Musa al-Ash'ari yana saman wata taguwar shi. Yace da ya tardo shi sai ya tarar da Abu Musa al-Ash'ari da mutane a tare da shi yana zaune, ga wani mutum nan an darme hannun shi ta baya,
sai Abu Musa sai Mu'az bin Jabal yana saman taguwar shi sai yake cewa Abu Musa al-Ashari wannan mutumin ho miye ya aikata aka darme hannun shi daga baya yake cewa ai wannan mutumin yayi ridda bayan ya dandani zagin addinin musulunci ya bar addinin musulunci ya koma kan addinin uyaye da kakanni yake cewa to wallahi bazan sabko ba daga kan wannan taguwar tawo ba har sai ka yanke ni kai saboda wannan shine hukuncin wanda ya ridda sai yake cewa ai an kawo shi ne dan azartar mai da wannan hukuncin yace to wallahi bazan sabko ba sai ka zartar da hukuncin Allah ga wannan me yake nuna mana mutane ne wanda suke tsayuwa akan dokokin Ubangiji in dai aka taka dokar Ubangiji to suna kokarin su zartar da ita shine yake bayyana mai yake cewa inna lana bi abdin lokacin da suka dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suke cewa mu a ƙasar Yaman muna da wani abin sha yusna'u min al-asr wanda ake yin shi da zuma ana ce mai al-butu yake cewa wa min ash-sha'ir kuma ana yin wani abin sha amma dai shi ana yin shi da sha'iri wani abu ne mai kama da alkama yuqalu lahu al-mizr shi kuma idan aka yi shi da sha'iri ana ce mai mizr wannan abin idan aka sha tsama masu ake yi sai su huta daga hayyacin su idan aka sha sai ayi mai sai suke tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yaya hukuncin wannan abin shan albutu da almizr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu kullu muskirin haramun duk abinda zaka sha ya sanya ka maye haramun ne qat'an kadan ne ka sha ya sa ka maye ko da yawa ne ka sha ya sanya ka maye to wannan haramun ne qat'an shi sanya wannan kalkashin hukuncin ta duk wani abu shi sanya malaman fiqh suka yi kiyasi ko malaman usul suka yi kiyasi duk abinda yake kamantacce niya ko duk abinda zaka sha ya sanya ka mayi ko da lemu ne wani ya sha ya tashi lamun lahiya wani da ya sha ya sanya shi mayi to haramun ne a gare shi sai aka yi kiyasi da zi da giya saboda giya idan aka sha ta tana sanya mayi kina an samu hukuncin giya haramun ne illar da ta sanya illar da take hada abin shan wannan da giya shine mayi dan haka dukkan su haramun ne kullu muskirun haramun duk wani abu wanda zaka sha ya sanya ka mayi to wannan haramun ne qat'an faqala li mu'az abu musa al-ashari sai yake cewa sai mu'az yake tambaya ta yake ce mun kaifa taqra'u al-qur'an ya kai abu musa al-ashari yaya kake karanta al-qur'anin ka a wani hali kake karanta shi yaya ne ne yanayin tilawar ka sai yake cewa aqra'uhu fi salati idan na shiga sallah sawa'un tafarilla ce ko kuma tanafila ce ina kokarin in karanta ayoyin da suka sawwaka na daga alqur'ani yace wa ala rahilati haka idan na hawo dabbata ina karanta alqur'ani maimako in shagaltu da wani abu ina shagaltuwa da karatun alqur'ani yake cewa wa qa'iman wa qa'idan kuma ina karanta shi yayin da na kasance a tsaye yayin da na kasance a zaune dukkan wannan lokacin ina kokarin in karanta maganganun Ubangiji na shine alqur'ani yake cewa atafawwaquhu tafawwuqan ina karanta shi lokaci bayan lokaci na an samu shi ne daga tafawuqul halim shine idan za a tatsi dabba ana tatsanta sai a barta ta dan sha iska a sake dawowa a tatse ta yake cewa to haka yanayin karatu na ana alqur'ani in na karanta misalin na karanta izhi daya biyu sai in dan zamna in dan huta in ci gaba in karanta kidan dukkan lokuta na sanya su ana al-layli wa atrafan nahar karanta alqur'ani nake yace shine wannan tsari na wurin karanta alqur'ani qala sai abu musa al-ashari yake cewa fa qala mu'az sai mu'az yake ce mini lakinni anamu thumma aqum sai dai ni yanayin yanda nake karanta alqur'ani zan kwanta in yi barci idan nayi barci sannan in tashi fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati sai in kirdadi ladan da zan samu lokacin da nake barci da ladan da zan samu lokacin da nake tsaye yaya lokacin da kake barci zaka samu lada a zan yi ne zan kwanta in dan huta saboda in tashi da karhin da zan yi wa Ubangiji ibada lokacin da kai haka lokacin da ake lissafa maka na barcinka shi ma cikin lada yake misalin na zo na kwanta da dare nace kai ai na fasa yin qiyamul layl a harkon dare sai a karshen dare bari in kwanta in huta duk dai in tashi da ƙarhin da zan tashi lokaci kaza in yi wa Ubangiji abin da ya dace. To lokacin da ka kwanta na barcinka zuwa lokacin da zaka tashi a cikin lada kake, lokacin da zaka yi wannan ibada a cikin lada kake, shine yake cewa ina kirdadan ladana lokacin da nake cikin barci kamar yadda nake kirdadan samun lada lokacin da nake tsaye. Kina a wannan lokacin idan ya tashi ya kwanta ya yi barci ya tashi a lokacin da yake karanta alqur'ani ce yake cewa haka halin mummuni ya kamata ya kasance. Duk wata ibada da bawa da za ya aikata sawa'un ta farilla ce ko kuma ta nafila ce, hasatan ibada ta nafila, duk lokacin da za ka yi ta kana kirdadan ladanta ko kana kirdadan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to tabbas kana da ladan wannan ibada. Misalin cin abinci da muke yi, cin abinci wannan abu ne wanda yake fitriyan wajibi ne, ban yiwa ka rayu sai ka ci abincin nan, amma dai a'a zan ci abincin nan ne don in samu karkashin yi wa Ubangiji na ibada, in samu karkashin ambaton Ubangiji na, in samu karkashin yin karanta alqur'ani a wannan lokacin bayan na ci abinci na. To wannan abincin da ka ci tabbas kana da ladan shi. Haka duk wata ibada in dai zaka hada ta, al'ada ce zaka hada ta da ibada, kana mai neman lada ko kana mai koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to tabbas kana da ladanta. Qala sai yake cewa wa kana mu'azan fuddila alaihi, kamar ka ce mu'az ya fifitu akan Abu Musa al-Ash'ari, saboda shi ga yanda yake yi zaman shi ma kwancin shi ladani, tashin shi ladani. Yace dalilin haka ka ce an fifita Mu'az akan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Sai malai ya ci gaba da ce mana ilmuhu, ilmin wannan bawan Allah, ka samu shaida ta mutumin kirki wanda aka san shi da ilimi, yace ai wani ma yana cikin masu ilimi, wannan ya ishe ka. Yake cewa an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qala man arada al-fiqha falyati ibn Jabal, daga Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa duk wanda yake neman sanin ilimin fiqhu, fahimta ta addini, to ya zo ya kwashi wannan ilimin wurin Mu'az bin Jabal. Wane ne Umar? Umar shi ne idan aka kasa ilimin duniya ya kwashi kashi tara a cikin goma. A haka sauran sahabbai suka mai wannan tazkiya. To shine yake cewa wanda yake so ya kwashi ilimi na fiqhu, sanin ko fahimta a cikin addinin musulunci, to ya zo wurin Mu'az dan Jabal yarda Allah shi tabbata a gare shi. Bala ya ci gaba da cewa mini wasayahu aljami'a, daga cikin wasiyoyin wannan bawan Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ta kumsa mana komai da komai, ko ta hada mana komai da komai na daga rayuwar mu duniya da lahirar mu. عن أبي قلابة وغيره أن فلانا مر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصوني، فجعلوا يوصونه، وكان معاذ بن جبل في آخر القوم فقال أوصيني يرحمك الله، قال قد أوصوك فلم يعلو، وإني سأجمع لك أمرك، أعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فابدأ بنصيبك من الآخرة فإنه سيمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظمه ثم يزول معك أينما زلت. وانا وصية دقى أبي قلابة دواء أنسو وانا سكرويتو سكتي وأن فلانا للي ونمتم بأنبتا من وانيني ونمتم أنبا. Hadisi ne wanda Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Kitabu Zuhud a cikin littafin shi. Yake cewa wannan mutumin da ya gitta ko ya tarar da gungu na sahabban manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare su, sai yake ce musu ya ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku mun wasiya, fa ja'alu yusuna, wannan bawa Allah duk lokacin da ya gitto wurin wani sahabi sai mai wasiya, kowanne yana bada iya himmashi iya kokarin shi wurin yi wa wannan bawa Allah wasiya. Yake cewa wa kana Mu'az bin Jabal fi akhir al-qawm, Mu'az dan Jabal yana karshen mutane kina an zo wannan kuma yana nuna mana tawadu na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kai dauka a kai gaba kake ɗan gaban goshin manzo Allah ne to yanzu wajibi ne a ce kullun a gaba muke a yace Mu'az yana karshen jama'a a lokacin nan da ya iso zuwa ga Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi fa qala wannan mutumin sai yake cewa ausini yarhamaka Allah imin wasiya Allah shi kanka ya kai Mu'az qala sai yake cewa qad ausoka falam ya yace ɗan uwana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun maka wasiya kuma babu wanda ya takaita a yi maka wasiya kowanne wasiyar da ya maka ta azo a gani ce ta musamman ce yace wa inni sa'jma'u laka amrak sai dai ni abinda zan hadi maka zan hada maka al'amarin ka gudaya in ka yi aiki da shi to ka samu rabo a duniyar ka ka samu rabo a gobe kiyamar ka yace ya ilam ka sani annahu laqina bika an nasibika min ad-dunya babu wadatuwa a tare da kai kan raban ka na nan duniya duk abin da aka riga ya aka rubuta maka ba sai ka same shi sai dai wannan raban naka yaya yake rabo ne na halak ta hanyar halak ka samu wannan raban naka ko kuma ta hanyar haram ka samu wannan raban naka yake cewa wa anta ila nasibika min al-akhirati afqar raban ka na duniyar lahirarka shine kahi mutuwa a gare shi kahi bukatuwa zuwa gare shi wannan duniya kowa ya san tun saman lauhil mahfuz an rubuta mana abinda kowa zai ya samu muka zo cikin ma'ayyanmu mala'ika yazo ya rubuta mana kalmomi guda hudu a cikin su ya ambata mana arzikinmu ajalinmu samuwar rabonmu ko kuma in samun rabonmu a duniya da lahira duka an riga an rubuta mana wannan rabon da aka riga aka rubuta maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana babu wata rai wanda zai tame da ararran hatta tastakmila rizqaha wa tastaw'ib ajalaha har sai ta ci arzikinta kuma ta gama kwanukan da aka riga aka rubuta mata to wannan rabon da aka riga an rubuta maka duk wata wadatuwa an riga an rubuta maka sai ka same ta to rabanka na gobe kiyama shi kai bukatuwa a gare shi akan wannan rabon na duniya saboda shi wannan rabon na duniya shirme ne in ka same shi ba barin shi zakai daga zaran an ce an dauke ran to wannan duk abin da ka tara duk irin wahalar da kai wurin tarata ta riga ta fita daga sunanka ta koma sunan magana shine yake cewa fabda bi nasibika min al-akhirah dan haka kai kokari ka samu rabanka ko ka fara da rabanka na gobe kiyama akan rabanka na nan duniya fa innahu sayamurru bika ala nasibika min ad-dunya fayunzimuhu idan ka tsara samun rabanka na gobe kiyama wanda kake yunwatuwa zuwa gare shi yace tabbas zai bi ta kan rabanka na duniya sai ya gyara maka shi ina fata an fahimci abinda malam yake so ya kai zuwa gare shi ka gyara rabanka na duniya ka gyara rabanka na gobe kiyama to tabbas zai gyara maka samun rabanka na nan duniya ka ji tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah Allah zai baka duniya ya baka lahira mun karanta man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib duk wanda wai kudayen shi yanzu ai ya samu gobe kiyama shi nazid lahu fi harsih zan mu kara ne kudayen samun gobe kiyama shi man kana yuridu harsal dunya nutihi minha wanda kudayen shi yanzu ai ya samu duniyar to zamu bashi zamu bashi duniya wa malahu fil akhirati min nasib a gobe kiyama bashi da wani rabo shine nan yace mana kai kokari ka nemi rabanka na duniya na lahira yace to zai daidaita maka ya tsara maka rabanka na nan duniya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana man kana tid dunya hammuhu duk wanda ya kasance duniya ce wai gurin shi Allah zai sanya talaucin shi a gaban karan hancin shi duk inda ya wulga talaucin yake kallo yake haram yake halak duk abin da ya samu rarima yake kokari zai ya za a yi tara ya za a yi sai ya kamo wani amma dai duk wanda ya kasance
lahira itace hammun shi ya za a yi yawanye a gaban ubangiji shi gobe lahiya yace atatu dunya wa hiya ragiba duniyar zata zo mai tana makaskanciya wallahi duk wanda ya sanya tsoron Allah a gaban goshin shi kai a cikin zuciyar shi wallahi tallahi yarzuqo min haythu la yahtasib ubangiji shi zai arzuta shi ta inda baya tunani man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yaji tsoron Allah talauci kake yi damuwa kake samuwa ko kana cikin damuwa kana cikin kumci wallahi ubangijinka zai sanya maka mafita a cikin al'amuranka wa yarzuqo min haythu la yahtasib kuma ya arzuta shi ta inda baya tunani malaman tafsiri suke cewa ubangijin da zai arzuta ka ta inda baka tunani aikwa mafi cancanta kamar mafi kenta ko abu mafi kyau ko abu mafi aula a arzuta ka ta inda kake tunani sai an arzuta ka ta inda kake tunani duk hanyoyin da kake tunani zaka samu arzikin ta hanyar su sai ubangijinka ya kawo maka su ya arzuta ka sannan ya arzuta ka ta inda baka tunani man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu naka bawan Allah ka dogara da Allah ka san ba me yi sai shi ma asabaka lam yakul li yakhdiak duk abin da ya same ka dama ba a riga ya aka rubuta ba wannan abin da zai kuskure maka ba amma akha ka lam yakul li yusibak kuma haka abin da ya kuskure maka dama ba a riga ya aka rubuta ba wannan abin zai kuskure zaka same shi a rayuwarka ba naka kamida wa Allah al'amari ka dogara zuwa gare shi wallahi arzikinka duk abin da aka rubuta maka in zaka hakura wallahi sai ka same shi duk abin da zaka samu ta hanyar haramun da zaka hakura takan yi an awoyi ne takan yi an kwanaki ne takan yi shekara ce wallahi zaka same shi ta hanyar halak dama arzikinka ne kuma wallahi ubangijinka ya riga ya rubuta maka sai ka same shi da haka da kai gaugawa shi ne nan malai yake bayyana mana sun mai zulu ma'aka aina mazilta idan ka samu duniya ka samu lahira yace kuma da ita zaka ringa karkatawa duk inda ko zata karkata duk inda ka karkata duk inda kai zata bi ka kuma kan sahabbai na baya wanda muka yi karatu a kansu Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi duk lokacin da duniya ta bujiro mai zai ringa istighfari zai ringa cewa baki bace ba lahira ita ce abinda wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce wanzan zuwa wannan abinda zamu tara a nuna duniyar nan abinda zamu samu fafutukar da zamu matukar babu musa tsoron Allah ba wurin neman shi ba to tabbas mun shiga cikin halin haulai kuma wannan ba wai shi yake nuna maka ka koma ci ba zamu na ba kurum ka zamuna ka ringa tunanin a kawo a baka a'a almu'minul qawiyyu khairun minal mu'minud da'if mummuni wanda yake mai ƙarfi wanda zai tashi yayi fafutuka ya buga can ya samu ba zaba yana neman halakin shi yace yahi alkhairi akan wanda yake mai ƙarfi sai sanya ubangiji yake bayyana mana wala tansa nasibaka minad dunya duk irin fafutukar da za a shiga lahira ka ware mata lokacin da haka duniyar ma ka ware mata lokacin nema a tahi a nema kada ka zamto ci ma zamne sai an kawo an baka amma dai lokacin da zaka nema ka sani abinda zaka samu dan lahiranka zanya Imam Suyuti yake bayyanawa duniyar nan fa abu uku ne da zaran baka same su ba to ka shiga karu ne ka shiga lahalin haulai yace na farko ka nema ka tara yace ba dan komai ba dan lahiranka kai kasuwanci da kai da ubangijinka ka saya ya saya ka saida mai ya saya ya baka riba saboda gobe kiyamarka yace na biyu ka ci ka more wa rayuwarka na uku yace kai aure yace wannan su ne dadin rayuwar duniyar da yace duka sauran shirmun banza ne yake aure ne ba Allah ya datar ta mu nan mallam abin da yake so ya bayyana mana kada mu fifita neman mu na duniya akan neman mu na lahira kai kokari ka fifita neman ka na lahira kuma a lokaci dai duniyar zata zo zata same ka kuma wannan alƙashin hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malai ya cigaba da cewa khaufuhu minallahi tsoron Allah na wannan bawan Allah معاذ بن جبل يرضى الله اشتبت اغريشي عن شقيق قال ذاك شقيق يرضى الله اشتبت اغريشي يكي تيوا قدم معاذ من اليمن برقيق معاذ بن جبل يا غباتو كو يا هوتو ده غارن غارن يمن يا زو غارن مكه تاره ده وانس بايو فلقي عمر بن الخطاب بمكه سي يحدو ده عمر بن الخطاب اتين غارن مكه فقال سي يكي تي ما هؤلاء wayannan bayin manan da kake tare da su su kuma ha daga ina ka samu su qala uhdu li wayannan bayin da kake gani ayya umar yarda Allah shi tabbata a gare shi an mun kyautar sa ne kina mallaki da ne abinda aka baka kyauta mallakin ka ne shi kuma shi mun sani dan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa khasatan wanda ake aikawa ya amso jizya ko ya amso zakka ta musulmai bai dacewa a bashi wata kyauta ya amsa saboda wannan kyauta tana iya kasancewa cin hanci ne shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci da ya tura dan aike wanda ya tattaro sadaka da yazo yace manzo Allah ga naka wannan kuma kyauta aka bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hawo munbari yake cewa ai da ka zamna gidan mu'ayyaka ai da ba ka samu wannan kyautar ba to shine nan lokacin da Mu'az bin Jabal yazo garin Makka tare da wayannan bayu yake cewa ai kyautar su aka me manzo Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idfa'hum ila Abi Bakar ka meƙawa Abu Bakar wayannan bayu idan ya meƙawa wane ne Abu Bakar Abu Bakar khalifa ne khalifan manzo Allah ne kiran shi ya san yanda zai yi da su in ma ya san ya su baitul mali ko kuma ya me kyautar su ko kuma ya san yanda ya sanya su shine mafi cancanta da dukiya ta musulmai fa aba sai Mu'az yace a tunda an bani kyauta ai wannan al'amarin nawa ne kyauta fa aka bani wa ba roko ne ba ba cikin baitul malik kasa aka ce a sanya su ba sabata Mu'az bin Jabal sai yata hiya kwanta fara'a ka annahu yujarru ila anna sai ya gani a cikin mahulkin shi kamar ana jin shi za a yi wutar jahannama da shi wa anna Umar yajzibuhu kuma ga Umar nan yana janyo shi ana jin shi za a yi wutar jahannama da shi Umar yana janyo shi falamma asbaha lokacin da yayi wayi gari qala sai yazo gun Umar yake cewa ya ibn al-Khattab ya kai dan Khattab ma arani illa muti'uka ban ga wani al'amari ba wanda yake dacewa a gaba da ni ba face in maka biyayya akan abin da ka faɗi mini jiya in meka wannan bayin zuwa ga Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ila an qala suka yi dogon kira zuwa lokacin da yake cewa fa dafa'ahum Abu Bakar sai ya meka wa Abu Bakar wannan bayin kamar yadda Umar ya umarce shi summa asbaha sannan ya sake waye gari fara'ahum yusalluna sai ya gansa suna sallah qala liman tusalluna sai tambaye su da wa kuke sallah waye kuke yi wa sallah qalu sai suka ce lillahi muna sallah ne dan Allah qala fa antum lillahi tabbas ku mutanen Allah sai malai kai zuwa ga wani bayani yake cewa safhatun mudhi'atun min jihadihi radiyallahu anhu wa ansu safhuhi ko ansu takardu wanda za su haskaka mana jihadin wannan bawan Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi shine Mu'az bin Jabal malaki cewa kana radiyallahu anhu qa'ida al-maymanati fi ajnadina yarda Allah shi tabbata a gare shi Mu'az kenan jagora ne ta runduna wanda take hannun dama lokacin da aka yi ma'arakatu ajnadin ma'arakatu ajnadin yaki ne wanda aka yi shi 6 ga watan jimada al-awwal hijira ta makka zuwa madina ta 13 lokacin khilafa abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar yanda malaman tarihi suke bayyanawa suke cewa ita ce babban ko babban yaki wanda khalifofi shiryayyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka aikata shine yaki na harko kenan yaki na harko wanda abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya fara yi tare da rumawa kuma arumul bizantiyin yaki ne wanda runduna ta musulmai ta kai zuwa ga ƙasa ta Falastine da ta isa zuwa garin Ramallah wanda yanzu yake kalkashin Isra'il nan garin Ramallah nan suka yi kamfamin insu da suka sabkanan su kuma runduna ta rumawa suna nan al-Khalil shi ma garin har yanzu yana nan amma dai kalkashin runduna afwan al-Khalil kalkashin runduna kalkashin daula ta Palestine yake da suka isa nan a lokacin nan Abubakar da amma can ya shirye rundunar shi ya sanya komandodi guda hudu da kai Abu Ubaida bin al-Jarrah mun yi karatu can baya akan shi da kai Yazid bin Abi Sufyan ko kanina Muawiya da Abi Sufyan yarda Allah shi tabbata gare shi da kun Shurahbil bin Hasana da kai Amr bin al-As wannan su ne komandodi guda hudu wanda Abubakar yarda Allah shi tabbata gare su ya sanya su Khalid bin Walid yana can kasar Iraq yana can yana jihadi Abubakar ya tura mai wasiƙa yake ce mai ka raba rundunar ka gida biyu rabin ka kama hanya ka tai zuwa ƙasa ta Palestine ka kaiwa wa'annan komandodi guda hudu dauki kuma idan ka tahi ka ba su takardar nan ya kasance kai ne babban komanda na wannan runduna haka suka tahi suka hadu a nan Ashnadin suka kama aka zo aka yi matsaya da su da wannan rumawa aka fafata karshe aka samu nasara akan runduna wadda take ta kahorai shine da kai wata wasiƙa wadda ta shahara wadda Khalid bin Walid ya aikawa Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ga mu nan ina baka labari ya kai As-Siddiq ya kai khalifa na mummunai lalle mun hadu runduna ta musulmai ta hadu da runduna ta rumawa ta kahorai yake cewa amma dai anan wuri wanda yake Ashnadin wannan wurin hayyar ziyara da wuri ne na tarihi yake cewa da muka hadu muka yi musu umarnin da kamana kada mu ba su zabi akan su bada jizya in suka ce ba sa bada ba afwan mu ba su zabi akan su musulunta idan suka ce ba sa musulunta ba mu ba su zabi akan su ba mu jizya idan suka ce ba sa ba mu jizya ba muto mu yake su yake cewa mu musu dukkan wannan tsarin wannan salo guda uku wanda kace mana suka ce a ba sai ba suka dauki zabi na uku shi shine zamu fafata da takobi yace mutane ne wanda suka huddo da littattafan su suka huto da malaman su kowanne aka bashi ya sharan tsuwa akan ba zai ja baya ba ba zai juya baya ba akan wannan yakin ba yace mu ma muka huto muka dogara da Allah yace muka hutar da takobin mu muka hutar da masu suka mu muka zo muka yake su muka dogara da Allah yace har sai da ubangijin mu ya ba mu nasara akan su yake bada labari wannan lokacin da wasiƙa ta isarwa Abubakar ya karanta yake cewa alhamdulillahi alladhi nasara almuslimina wa aqarra 'aini bi thalika yake cewa godiya ta tabbata ga ubangiji da ya baiwa musulmai nasara akan wannan yakin ma'arakatu ashdadin yake cewa kuma ya haranta min rai da haka to shine nan lokacin da aka tayi ma'arakatu ashdadin shi Mu'az bin Jabal an bashi wani dan karamin peloton bangaren hannun dama aka ce ya jagorance shi a lokacin da yake cewa qama fi ashabihi fa qala Mu'az bin Jabal sai tsaye akan wannan dan karamin peloton inda aka bashi sai yake ce musu ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmai ishru anfusakum liyawmi lillahi ku sai da kawunanku ko ku yi kasuwanci ga kawunanku dan Allah da wa za a yi kasuwancin mu koma kan ayat da rage cikin suratu tauba inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna lalle Allah yayi sai da sayarwa ko yayi kasuwanci tare da mumminai bi anna lahum aljanna lalle za a ba su aljanna su ba da kawunan su su ba da dukiyoyin su shine nan Mu'az yake cewa to ga muha mun zo ga abukan adawa a gaban mu dan haka mu yi kokari mu yi kasuwanci a wannan yinin da mu da ubangijin mu mu bada kawunan mu akan ubangijin mu ya ba mu gidan aljanna yake cewa fa innakum in hazamtumuhum alyawm lalle idan kuka samu nasara akan su a wannan ranar kana ta hadhihi albiladu darul islami wannan garin daga yau zai koma gari na musulmai ƙasa ce ta musulmai ba ƙasa bace ba ta kahurci ba ha abada yake cewa ma'ridwanullahi was-sawabul azim tare da yarda ta ubangiji kuma da lada wanda yake mai girma minallahi daga hukumin ubangijin wannan albishir ne yake ba su lalle idan kuka tsaya ku jajirce aka samu nasara akan abukan adawa to wannan kasa daga yau ta koma kasa ta musulmai. Malik cewa wa fi fahli baisani a wani gari ko a wani wuri wanda ake kiran shi fahlu baisani. Fahlu baisani wani yaki ne wanda aka yi shi shi ma bayan an gama yakin ajnadin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tunturodo suka tafi wannan wurin shi kuma an yi wancan ajimada jimada ula shi kuma wannan fahlu baisan aka yi shi a zulqaida shekara ta 13 shi kuma fahlu baisan wuri ne wanda bai da nisa da nan ajnadin nisan tazara duka a cikin daula ce ko a cikin ƙasa ta Falastin ne karkashin jagorancin Khalid bin Walid didda a lokacin nan wanda ya jagoranci ita fihlu baisan shine Abu Ubaida bin Jarrah yarda Allah shi tabbata a gare shi amma dai babban komanda na runduna shine Khalid bin Walid shine suka bude wannan ƙasa kuma alhamdulillah musulmai suka samu nasara. Yake cewa kana radiyallahu anhu ala maimunatil muslimin haka a wannan yakin Mu'az bin Jabal yana hannun dama ko runduna feluton ta dama ta musulmai. Qala Sabit bin Sahal bin Sa'd yake cewa kana Mu'az bin Jabal yawma izin min ashaddi nasi alaina hirsan. Mu'az bin Jabal a wannan ranar da aka yi fihlu baisan yake cewa Mu'az yahi kowa kudayin ya samu shahada a wannan yakin. Yake cewa wa amdahum fi riqabi ar-rum sayfan kuma wanda yayi bada yayi kaifal maki zuwa ga yayi kaifal maki da takobin shi zuwa ga rumawa. Yake cewa fa bainama huwa yuharibu fi maimanatil muslimin lokacin da yake yaki bangaren damar runduna ta musulmai iz akhbalat junud ar-rum tahuddu askar al-muslimin runduna ta rumawa ta zo sai ta kewaye ta yi ta rundunar musulmai zo bai. Yake cewa fa baraza ilaihim Mu'az bin Jabal fi rijalihi wa nada Mu'az bin Jabal sai ya huto a cikin mutanen shi a cikin runduna wadda take hannun dama al-maimada sai ya huto sai ya yi kira fa qala yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane i'lamu rahimakumullah ku sani Allah ya shiganku anna Allah qad wa'adakum bin nasri lalle ubangijinku ya muku alƙawari da samun nasara wannan da amma haka ne idan runduna ta musulmai tazo ubangijinta ya mata alƙawari da samun nasara madama ta cika sharuɗa shi kuma sharuɗa shi shine usbutu ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun ku jajirce ku tabbata akan diga-diganku ku mai da al'amarin zuwa ga Allah ku yi haƙuri tabbas za ku samu nasara. Yake cewa lalle ubangijinku ya yi ya muku alƙawari da samun nasara wa ayyadakum bil iman kuma ya ƙarfafe ku da yi da imanin shi fansurullaha yansurkum ku taimaki Allah Allah zai mu taimake ku idan kun ce idan Allah za ku yi wallahi Allah ku sai ya taimake ku. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا ku wanda kuka yi imani in dai za ku taimaki ubangijinku to Allah zai kawo muku dauki zai ya taimake ku kuma ya tabbatar da diga-diganku a cikin al'amarin da kuke wallahi ko rayuwa ta duniya in dai za ka yi da gaske ka bai wa Allah haƙƙin shi kai dan Allah to tabbas ubangijinka ya maka alƙawari wallahi sai ya taimake ka. Shi sun ya ubangiji yake bayyana mana a cikin hadisul qudusi ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawana yake zatona kana zaton tabbas ubangijinka zai ya baka nasara to wallahi duk abin da kake sai ka samu nasara akan shi a kana tunanin kai ko an yin ma ba za a samu ba to wallahi tallahi ka tabbata ba kai ba samu nasara a cikin al'amuranka. Yake cewa in dai za ku taimaki ubangijinku ubangijinku zai ya taimake ku anna Allah qad wa'ada yawwa yake cewa wa yusabbitu aqdamakum kuma zai tabbatar da diga-diganku a gaban abukan adawarku wa'lamu anna Allah ma'akum kuma ku sani lalle Allah yana tare da ku wa nasirukum ala 'abdatil awsan kuma mai taimakon ku ne akan masu bautar gumaka. Ai mun sani yanda ubangiji ya bayyana mana in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 haka saki aka ce alana khaffafa Allah ankum wa alima annakum fikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaglibu 200 duk musulmi daya duk mummuni daya a matsayin kahuri biyu yake a gani ko wannan ba karaman ni'ima bace ba wa khasatan a lokacin nan an sami yalwa ta mutane wanda suka shigo musulunci ويقول لوجهاء الروم قبل معركة فحل معاذ بن جبل يكي بينا مسو يكي بينا ومن يمن ين روما وكامن أسوم ونن يكي فحل بيسان لما فاوضهم ورفض الجلوس معهم على البسطة يكي تعلوكة أن معاذ يزو أي أسأير ججينيا أجيديتا يكي تيوى لسك زوسي سكي شمهدا shuhuda ta ni'ima aka ce wa Mu'az bin Jabal ya zamna Mu'az bin Jabal ya ce a wannan ba abin zaman shi bane ba irin yanda suke gudun duniya yanda suna ganin ai mun karanta lokacin da Abdurrahman bin Auf lokacin didda yana da hali iya hali aka kawo mai kayan marmari da kayan alatu kayan abinci na azo a gani bayan yayi azumi za ya sha ruwa ya kalla ya ƙara kalla ya duba kurum sai fushi da kuka yake cewa takan yi ubangiji na ne ya gaggauta mini samun ya gaggauta mini jin dadin gobe kiyama a cikin wannan duniya saboda gobe na samu ba abin da nake kirdado in samu ba shi ne nan Mu'az bin Jabal yaki ya zauna akan shimhuda ta gaggar rumawa ko jagorori na rumawa wanda suke zauna akan ta amma shimhuda dan ya zauna a zo ayi yarjejeniya ko a zo a fahimci juna yace a ba ya zamana ba yace kuntu izaman lilmashi ala hadha albusr Mu'az bin Jabal sai ya tashi ya tattaka wannan shimhudan yace kuma ina mai jijji da kai na tattaka wannan shimhudan wanda aka yi dan mu zamana wal julusu ala hadhihi namariq kuma da zama akan wannan matashayyan annamariq su ne kananan matashayya wanda idan mutun ya yi shingide zai dan tallabo tare da su yace kuma na tattaka wannan abubuwan naki allati istasabtum biha ala du'afaikum wadda kuka fifita kanku akan wanda suke masu rauninku wanda suke jagoranta wa ahli millatakum kuma da wanda suke addinin ku daya idan kaga wannan shumuda ka sani wannan in ba sarki ba to me kudi ne aka yi wa wannan shumuda ita ce take tabbatarwa lallai wani ya yi wani shine Mu'az da yazo yace na tattaka wannan shimudar da wannan matashan kan wanda ake kishingide da su na tattaka su wa inna ma hiya zinatud dunya wa gururha yace wannan ai kawa ce ta duniya da abin da yake rudar da bawa a duniya mu kuma can ubangiji ya mana tanadi a gobe kiyama ga abinda wa yadufu alaihim ghilmanun mukhalladuna bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in can yake bayyana wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabsusa haka ubangiji ya tanada mana su a gidan aljanna wannan kuma abu ne wanda yake nuna fifici tsankanin ka da kai da dakuwanka mu kuma addinin mu na musulunci babu bambanci tsankanin wanda yake musulmi da wanda yake musulmi wanda yake mummuni da wanda yake mummuni san yayi tattaka yake cewa inna ma hiya min zinatid dunya wannan kawace ta duniya sharman banza ne ko kayin ma nan zaka bar shi a gururi ha kuma abin da yake rudar da bawa ya ringa gani shi wani matsayi gare shi shi ya taka inda wani bai taka ba yake cewa qad zahada Allahu fi dunya wa zammaha yace Allah ya nema ko Allah ya sanya mu nisantar da kawunan mu da dukkan abubuwan da za su shagaltar da mu da lahirin mu shine az-zuhudu duk abin da bai da amfani zai shagaltar da kai da samun gobanka yace ubangiji ya riga ya zargi wannan abin abu ne mara kyau yake cewa wanaha anil baghi was-sarf fiha kuma ubangiji ya yi hani akan al-baghi shi shine huce goda da iri ko zalunci yace was-sarf fiha kuma da almanbazaranci a ciki ga abin da ya ishe ka amma dai zaka gani an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan zai zo za a yi salon daya ayi ta biyu ayi ta uku watan hi ayi ko amma ba wanda ya zauna a cikin ta Allah ya yi hani akan wannan almanbazaranci huce gona da iri abu ne wanda zaka ringa ganin ka kai ka kasaita abu ne wanda zai ringa rudar da kai ya mantar da kai abin da yake wajibin ka na daga duniya mu yi kokari mu nisanci duk abin da zai shagaltar da mu ya sanya mu nisanci muhimmar da ubangijin mu ya sanya ya halice mu dan ita yake cewa fa ana jalisun hauna ala al-ard wa kallimuni yake ce musu dan haka zan zauna anan a sama akan ƙasa mai so ya zo ya mun magana saboda ai shi addinin musulunci ya alu wala yu'la alaihi shi kullun shine madaukaki babu wani abu wanda yake daukaka akan addinin musulunci kuma su suke bukatar mu ba mu muke bukatar su ba da haka wanda yake so gani nan anan ƙasa ya zo ya mun magana ban Allah nan yake zama akan shugudar da aka yi akan wannan matashin kan da aka yi na kinshin ne da sauransu walamma qalu lahu lokacin da suka ce mai izhab ila ashabik sun ga wulakancin da ya musu sai suka ce mai to abinda za a yi kuma zuwa ga mutananka fa wallahi inna lanarju an nafirrakum fil jibali gadan suka ce wallahi muna gurata gobe mu sanya ku ci takare ku tai zuwa ga duwatsuna ku tai ku boye a saman duwatsuna kana Mu'az yake ce musu amal jibalu fala a dai tsire a tai zuwa ga duwatsuna yace ƙarya ce wannan ai musulmi ba a san shi da haka ba mu koma ubangiji me yake bayyana mana wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah musulmi ya sani azabar da yake tattare da shi da zaran ya zo ga abin abukan adawa na an ware gwabzawa yace ya juya baya dan yana tsoron su to ya hadu da hushin ubangiji duk wanda ya juya baya dayan biyu ne ko ya kasance wata dubara ce zai sake ko salan yaki mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ya koma zuwa ga wani bangare na in an musu yawa to bari mu koma zuwa ga ƴan uwan mu a samu ramfar ko zo ku tardo mu ko kuma a'a zai sake salan yaki yace to duk wanda ya koma bayan haka dan tsoro ka juya baya faqad ba'a bi ghadabin min Allah tabbas wannan mutumin ya hadu da hushin ubangiji yace to dan haka mu tsere zuwa ga duwatsu yace wannan ƙarya ce yace abu ne wanda ba ya yi ba walakin sai dai wallahi lataqtulunna an akhirana aw lanukhrijannakum min ardikum adillatan wa antum sabirun yace wallahi sai dai ku kashe mu daga ɗayan mu daga na farkon mu har na ƙarshen mu ba wani wanda za ya tsere yace ko kuma mu mu hutar da ku daga gariruwan ku yake cewa azillatan kuna makaskanta wa antum sagirun kuna kuma kuna makaskanta a duka da Hausa dai shine magana ma'ana ɗaya ce al azilla mutumin da bai da wani katabus ya kaskanci ya to zartu sagirun mutumin da bai da babu wani babu wata kima a tare da shi shine ka koma kissar Annabi Sulaiman da shi da Bilqis yake cewa ka tai ka fadi musu lanu me yace izhab ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha azillatan wa hum sagirun yake cewa ka koma ka bata labari wallahi zan mu zo mata da danduna wadda ba ta da misali kuma za mu hutar da su da wannan kasar tasu suna makaskata suna tuzartattu to wannan shine abinda yarda Allah shi tabbata a gare shi ya bayyana wa wannan runduna ko jagorori na Rumawa lokacin da suka tahi wannan yakin Fihl dalilin da ya sanya ake ce mai Fihl Baisan da kwai Nahru Baisan inda yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama ko alamomin hutar Dujjal shine idan wannan ruwan idan ya kahe da zaran ya kahe to a saurari hutar wannan Dujjal duniya za ta hadu da hayaniya kamar yadda hadisin wannan wa yake da suna wannan sahabin wanda ya zo yake baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ausini yake baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin sun ga dajjali ido da ido yace musu ku zo ayi kiran ayi shela as-salatu jami'a aka yi shela kowa ya zo masallaci yace labarin da nake baku na dajjal ga wanda suka gani muzu da kiri sun gan shi kat sun ga dajjal yana ɗaya daga cikin tambayoyin da ya musu yake ce musu nahru qabariya yana nan yace nahru baisan yana nan yace wannan dabinin garin madina suna nan na hudun yake cewa menene yake cewa annabin karshen zamani ya zo yace eh annabin karshen zamanin sun ji labarin shi an ce ya bunta yace amma dai dabbidan garin Madina suna nan har yanzu suna diya ana amfanuwa da su haka Nahru Baisan yana nan Nahru Qabariyya shi ma yana nan ba abin da ya sha yace to wannan yace yayi kusa da su kahe yayi kusa dabbidan garin Madina ya fasa hutar da iya yace mun kuma mun hutu shine hatta da wannan dabba wanda ubangiji wanda yayi wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun suka kawo malaman tafsiri ai wannan dabba ita ce dabban nan da suka gani tana nan dabba inda aka darme dajjal yana nan a cikin wani kogo yace tace musu wannan dabba sai musu daga ina kuke suka wadi mata ai ga kaza kaza ga abin da ya kawo su suka ga wannan tsibirin suka iso zuwa yace musu to ku tahi zuwa ga wancan wurin nan gaba da kai wani mutum wanda yake so ya ji labarinku shine yake nuna mana lalle dajjal yana rayuwa a saman doron duniyar nan lokaci yake jira wannan sarkokin da aka anshinan shi da su su saki ya shigo duniya yayin abin da za yi kwana 40 annabi Isa ya fito ya kashe shi Allah sanya lokacin da zai hutu ba mana. Allah raba mu da fitinar dajjal da fitinar azabar fitnatul mahya wal mamat fitinar da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa kuma Allah ya mana jagoranci a cikin al'amarin mu ya kare mana imanin mu ya saita mana al'amurran mu ya sanya duk abin da muke aiwatarwa ya kasance abu ne wanda Allah da manzon shi sun yarda da shi da abin da zai sanya mu haɗu da hushin ubangiji Allah ya nisantar da mu da shi Allah ya ba mu haƙuri ya jajirtar da zukatan mu akan nisantar sababi abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da abinda arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi Allah ya sanya albarka a ciki ya mana albarka ya ma dukiyan mu albarka ya wa zuriyan mu albarka yi wa duk abin da ya arzuta mu da shi albarka wannan kasa da take cikin halin da kullun kashi wani labari muna fata Allah ya laddafa Allah ya ƙara kiyayewa Allah ya daukaka musulmai da musulunci a wannan kasa duk wani wanda yake da muguwar niyya ko wanda yake jagoranta da wata muguwar niyya muna fatan Allah ya mana maganin shi Allah ya kawo mana nagari wanda za su mana adalci duniya da lahira ya zama mana adalci a rayuwar mu ta dukiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك